إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad inda muke gudanar da karatun littafi na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a yau za mu tashi sabon kitab ma'ana a wancan satin mun kare kitabu al-qisas a yau za mu tashi kitabu al-hudud ma'ana kitabul hudud kafin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko ta hito ne daga wata ma'aifiya zan iya cewa tunda kaman kawa take ga ma'aifiyata ta turo tambaya akan cewa ta je sayan littafai a wajen wanda take sayan littafai a garesa to littafin da ta je nema sai ya ce mata babu wannan littafin sai ta ce masa ka bar kawo wannan littafin ne ko kaka sai ya ce mata ai shi babu littafin da baya saidawa habibul ma yana saidawa to ita tambayar ta anan shine har ya halatta sai da bible wannan ita ce tambayar ta jayyid a daidai binciken da nayi sai da bible ya danganta da wanda za a saida ma mun gane ko idan ya kasance wanda za a saida ma bible krista ne ko kuma wanda baya da wani addini to kamar an taimaka masa ne a wajen bannan da yake akan ta da haka sai da bible ga wanda yake akan addinin kristanci ko wani addini baya halatta domin fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan ma'ana kada ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah madaukakin sarki da ke ta iyakokin sa kenan dalilin wannan baya halatta sai da shi ga irin wa'annan mutanen amma malumai suke cewa idan ya kasance wanda za a saida ma musulmi ne kuma cikin musulmin ma ba a cikin gama garin musulmi ba ma'ana irin malumai wanda suke karatun bible dan saboda su buga ma kristoci hujja da abin da yake a cikin littafin su to irin wannan suke cewa babu lahi akan wannan kenan idan ya kasance irin wannan ne za a saida ma babu lahi akan wannan suka ce hatta a cikin musulmai kin idan ya kasance wannan mutunan musulmi ne amma ba mai cikakken ilimin addini ba takan iya dalilin karatun bible kin ya karkace mu hanya to suka ce irin wannan shi ma baya halatta a saida musu domin za ku iya samun daga cikin musulmai wanda ba su san addinin ba addinin kristanci zai iya rudar su akan su shiga a cikin sa da kaga mutun ya shiga a cikin addinin kristanci dai cikin biyu ne imma neman duniya ya kaisa ko kuma jahilci ya kaisa ma'ana an nuna masa abun gaskiya ne to jahilcin sa sai ya kaisa zuwa ga wannan kenan shi yasa sai malamai suka hana a saida ma irin wa'annan bible dan saboda a cikin sa akwai abubuwan da za su iya jan mutum kamar yanda wani dan uwa yake bani labari akan cewa sun yi aikin soja aikin gendarme tare da wani abokin su da ya huto da Cote d'Ivoire shi asalin shi musulmi ne daga baya sai ya kafurta kun san wai dan me yasa ya kafurta shine baban sa ya kasance shine ladanin masallaci to lokacin da baban ya rasu sai yayi ma limamin masallacin tambaya akan cewa yanzu baban shi a ina zai shiga wuta ko kuma aljanna sai shi baban nasa yace masa limamin yace masa ai wannan Allah dai ya san makomar sa mu ba mu ma mutun shaida mu ce dan wuta ne ko dan aljanna mun gane ko to shi abun ya masa zahiya za a ce uban sa yayi shekara nawa tunda aka ahe shi ya ga yana ladanci yayi ta wahala akan ibada amma a ce wai ya mutu ba a san wai makomar sa ba mun gane ko to sai ya tayyata tambayi wani pastor ma'ana wanda yake akan addinin kristanci ga yanda al'amarin yake tin yanzu yace da a ce babana a cikin kristanci ne wannan wahalar a ganin ka a ina ne makomarsa za ta kasance yace direktaman aljanna mun gane ko yace kai duk wanda yake addinin kristanci duka yan aljanna ne annabi isa zai sasu a aljanna sai yace to ina zan ba kaina wahala akan addinin da in ka kare baka da tabbacin ina zaka daga wannan lokacin ya bar addinin musulunci ya koma mi ya koma kristanci dan Allah me yake sa shiga wannan jahilci mun gane ko abokin sa ne shi da kansa abokin nasu ke ba su wannan labari to dalilin wannan yasa malamai suna ganin baya halatta ga garin mutane su zan karanta irin wannan littafin na yahudawa da kristoci dan saboda za su iya karkatar da mutum akan gaskiya tambaya ta biyu wani dan uwa yake cewa ya mutum zai ya hada karatu na boko da kuma karatun kasuwanci da kuma kasuwanci ma'ana ya mutum zai hada kasuwanci da karatu a lokaci guda ba tare da ya samu matsala ba kenan wannan ga dukkan alamu kaman shawara ce yake nema shawarar da zan ba kai dan uwa da kuma duk wanda yake a irin wannan hanyar ta hada aiki da karatu shine na farko dai mu san da cewa shi aiki ko kuma kasuwanci baya hana karatu sai idan mutum ya kasance bai tsara rayuwarsa ba abu na farko daga cikin abubuwan da zai taimaka ma mutum a wajen hada kasuwanci da karatu imma na addini ko na boko shine tanzimul waqt mutum ya tsara lokacinsa lokaci kaza ka san me zaka yi lokaci kaza ka san me zaka yi kada ka zamanto a meke da suna kara zube duk abin da ya hado shi za a yi to wannan shi zai sa ba zaka ga albarkar lokacinka ba ba zaka ci albarkar lokacinka ba malamai suke ce muna al waqtu a'zamu ma unita bi hifzihi wa arahu ashalu ma alayka yadi'u lokaci shine mafi girman abinda Allah madaukakin sarki ya umurce ka daga kula da shi ya zamanto yana maka tsada ya zamanto kana rewar lokacinka kamar yanda kake rewar kudinka amma sai dai muhimmita kudi akan lokaci dan saboda ba mu san darajar lokacin ba abu na biyu daga cikin abun da zai taimaka maka a wajen hada kasuwanci da kuma karatu shine ka nemi aboki nagari yazo a kisa Umar dan Khattab ya kasance yana da aboki wanda suke tanawubi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tanawub shine yau in zo nan gobe kai ka zo nan yanda suke a yau Umar zai je kasuwa shi kuma abokin sa yazo wajen manzon Allah wajen neman ilimi a gobe Umar zai zo wajen neman ilimi shi kuma wancan abokin ya je kasuwa a kowane ini sai a kwatse ayi zube muraba kai ka zubo ilimin da ka kwaso daga wajen manzon Allah ni kuma ka zuba mini kudin da ka kwaso daga kasuwa an yi so sai muraba kunga ya taimaka mishi to haka kai ma ka nemi abokin kasuwanci a wannan wurin kuma ina fadakar da mu akan cewa wanda yake karatu ba kowane kasuwanci bane ya dace da shi in ma ya kasance karatun addini ne ko na boko akwai kasuwancin da bai dace da kai ba zan iya baku misali na kasuwancin da bai dace da wanda yake a cikin yanayi na karatu ba shine kasuwanci na shafshaf ni ga nau ne ba shi yau ba kun gane ko lokacin da nake shekara ta farko a university a nan yamai kahin inje sai na dan fara shafshaf da dan tebur a meke da suna a kofa gida to abun inda ya kai ni shine ina cikin karatu sai a kira ni ana son shafshaf tunda akwai manyan mutane wanda suke zako ai musu to hatta abun sai da kai ga ina rikitar da ni da karshe sai na zube kasuwancin sai da kai ɗan shafshaf suna bi na har cikin kuriyar daki suna kwankasa kofa shafshaf suke so to kun gani idan mutun ya sa wannan ya sa kansa a cikin irin wannan sana'ar zai iya rasa mi zai iya rasa lokacin sa hankalin sa zai iya tahiya a wajen tunanin wannan kasuwancin idan ka nemi kasuwanci wanda ba a koda yaushe yake bukatar ka ba abu na gaba shine kai kokarin ba abubuwa guda uku haƙƙin su a cikin wannan ayyukan da kake yi shine rayuwarka iyalinka in kana da iyali na uku shine Allah madaukakin sarki ka kula da haƙƙin Allah a cikin kasuwancin da kake da kuma neman karatun da kake yi ka kula da haƙƙin kanka me ake nufi da haƙƙin kanka shine kada ya kasance baka da lokaci na hutu kada ya kasance baka kwana isasshe wanda zai ishe ka domin rishin kwana isasshe yana cutarwa a lahiya kamar yadda likitoci suka nuna abu na ƙarshe da nake shawartar sa da shi shine ya kula da yin sabko a cikin sabko akwai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake cewa Allahumma barik li bukuri ummati ya Allah ka sanya ma sabukan al'ummata albarka ma'ana a cikin duk abin da mutum yake yi ana so yayi da sabko neman ilimi ne lokacin da ka tashi da asuba kada ka kwanta kai kokari kai karatu kasuwanci ne bayan ka tashi da asuba kada ka kwanta kace a wajen wannan kasuwancin Allah zai sa ma kasuwancinka albarka wannan sune kina a takeice insha Allah shawarin da zan iya bashi muna fatan Allah ya sa mu rayuwar mu albarka gaba dai idan ba manta muka ce zamu tashi sabon kitab shine kitabul hudud da farko me ake ce ma al hudud al hudud mufrad insa shine al haddu me ake ce ma al haddu lugatan idan aka ce al haddu ana nuhin al hima kaman iyaka mun gane ko amma a cikin ilimi na fiqh da aka ce al hudud ko al haddu shine hiya uqubatun muqaddaratun shar'an wasu uqubobi ne da shari'ar musulunci ta kaddara mun gane ko lidar'i mafasid irtikabi dhunub dan saboda toshe hanya ta fada ma sabon Allah madaukakin sarki ko kuma ta hanyar dan saboda toshe ta'addanci da zai iya faruwa a tsakanin mutane kenan shine al hudud hadduduka ma'ana wata uquba ce da shari'ar musulunci ta kayyade wadda aka dora ta dan saboda mi dan saboda a kare abkuwar yawan ta'addanci da sabon Allah madaukakin sarki wannan shine ma'anan hadduduka mun gane ko wannan sha mu karanta hadisi na harko a cikin hadisan zamu samu kowanne laihi ga hukuncin sa da abin da yake biwa a bayan sa hadisi na harko a cikin wannan kitabkin shine hadisun Anas bin Malik an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik yardar Allah ta kara tabbata a gare sa yace qadima nasun min uklin wasu mutane sun zo daga ukl aw uraina ko kuma daga uraina dukkan su me yake da suna sunayen kabiloli ne mun gane ko wasu mutane sun zo daga kabila ta ukal ko kuma daga kabila ta uraina fajtawul madina sai yanayin madina bai dace da su ba yasa su ciwon ciki mun gane ko shine fajtaw kaman sai suka kamu da ciwon ciki dan saboda yanayin madina yanayi ne mai zahi sosai bai kama jikin su ba kenan sai suka kamu da rashin lafiya fa amara lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi liqahin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce su da suje a wajen raqumma wanda suke da nono shine liqah mun gane ko tagowi raqumma wanda suke da nono wa amarahum an yashrabu min abwaliha sai ya umurce su da su sha daga hutsarin wannan raqumman wa albaniha da kuma nonon wa'annan raqumman kenan su sha su a matsayin mi a matsayin magani fantalaqu sai suka je a wajen makiyayin inda raqumman suke a wajen gari falamma sahhu a lokacin da suka samu lahiya qatalu ra'iyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sun kashe wannan mai kiwon na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wastaqun na'ama kuma suka ja wannan dabbobin suka ja wannan raqumman suka je da su an gane da kyau ko wannan shine kenan manzon Allah ya umurce su suje su sha nonon raqumman shi da ake masa kiwo a ƙarshen gari da suka kare suka samu lahiya sai suka kashe wannan mai kiwon sannan kuma suka ja dabbobin suka tahi da su faja al khabaru fi awwalin nahar sai labari ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a farkon ini fa ba'atha fi atharihim sai ya tura akan abididdigin su ma'ana ya tura a kamo su falamma irtafa'a an-naharu a lokacin da ini ya daukaka ma'ana da rana ko kuma kusan marece ji abihim sai aka zo da su fa amara bihim sai manzo Allah yayi umurni fa qutti'at aydihim sai aka katse hannayen su wa arjuluhum da kafafuwan su min khilafin da sabani ma'ana in aka cire hannu na dama sai a cire kafar hagun in kuma aka cire ma wanga kafa ta hagun sai a cire masa hannu na dama fa yake cewa wasummirat a'yunuhum sai kuma aka soke idanun su ma'ana aka sa ƙarhi a cikin wuta yayi zahi sai aka mi aka dosa musu a cikin idanun suka mi ma'ana aka kwalkwale musu idanu da Hausa kenan wa turiku fil harra sai aka bar su a cikin al harra wata kasa ce da take a Madina da ta take hawan duwatsu mun gane ko a sama kasa ce amma a kasa duwatsu ne to ta shahara da yin zahi sosai inda har ma hatta sun kasance mutanen Madina suna gasa nama akan wannan wurin ba sai ka hasa wuta ba mun gane ko da ka je kawai sai ka asa nama sai ta gasuwa sai ya gasu sai ka doke ki mun ga inda yamai nake da ko ina ji da wannan wurin an maida shi mahota mun gane ko wurin gashin nama to shine sai aka bar su a wannan wurin yastasquna fala yusquna suna neman a ba su ruwan sha ba a ba su ruwan sha qala abu qilaba sai abu qilaba yace
fa haula isaraku, wannan sun yi sata, wa qatalu kuma sun kashe, wa kafaru kuma sun kafurce, ba'da imanihim bayan imanin su, wa harabullaha wa rasulahu kuma sun yaki Allah da manzon sa. Akhrajahul jama'a, jama'a daga cikin marawaita hadisi suka mi suka fassara shi, suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisin kahin muje ga muhallu shahid kin, yana ɗaya daga cikin dalilin ka'idar da maluman fiqhu suke cewa, ma ukila lahmuhu fa bawluhu wa rawthuhu tahirun, ma ukila lahmuhu fa bawluhu wa rawthuhu tahirun. Ma'ana dukkanin dabbar da ya halatta a ci namanta, to hutsarinta da kuma kashinta tutunta tsarkakakke ne. Misali, kayo arwalla sai raƙumi ya maka hutsari, in kana so ka je kai sallar ka haka nan, in kana so kuma ka je ka wanke wannan hutsarin dan saboda kaman tsafta ne sai ka zo kai sallah. Mun gane ko? Ma'ana dai ya halatta ka zo a wajen garken awaki, ma'ana misali inda tutun su yake, ka aza tafinka kai sallah, baka da laihin komai. Mun gane ko? Dan saboda tutun su kamar yanda ka san kasa ne, kana kyamar kasa baka kyamar ta, to haka tutun su yake, ita ma tsarkakakke, su tutun su tsarkakakke ne. Dalilin mi? Dalilin wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su sha nonon su, su sha mi kuma, su sha hutsarin su. Misali, jaki ne ya maka hutsari, ko kuma inda jaki ya hutsari ya halatta kai sallah a wannan wurin? Baya halatta. Dan me yasa? Dan saboda baya halatta a tisa. Kenan menene shi? Najasa ne. Wannan ita ce ka'idar. Da ka rike wannan ka'idar, to ka huta da sanin najasa daga cikin dabbobi da abin da ba najasa ba. Kin duk abin da ya halatta a ci, to hutsarinsa da kashinsa ba najasa ba ne. Wannan hadisin ya jawo meke da suna kace nace a tsakanin malumai karan kansu da kuma tsakanin almustashriqun, su ne turawa masu karatun addini, sai su zo su sha masu sama mutane rikici a cikin kwakwalwarsu. Da farko dai su almustashriqun suna kawo wannan hadisi sai su buga dalili da shi akan cewa ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ta'adda ne, ga ta'addancin da yake yi, baya da tausayi, dan gashi ya musu mutane azaba, ya kwalkwale musu idanu, ya cire musu hannuwa da kawahu, ya jefa su a cikin rana suna neman ruwa an kiba su, me yake wannan ta'addanci? Subhanallah, ko kai idan baka san musulunci zaka iya dan tausan su ko? To a wannan wurin bai ma kamata kai tausai ba. Mun gane ko? Duk wanda ya tausai daga cikin ku, to ya binciki imanin sa. In dai an ce maka manzon Allah ne, to mi kauya kawai, ka san dan me yasa akai ko dan me yasa ba ai ba? To su kun malumai, akwai daga cikin maluman da muka gani a can baya akan cewa su hanyoyin sahaha hadisi da da'ifantar da shi hanyar hankali ne. Hadisi sahihi shine hadisin da ya daidai da hankali, amma da hadisi ya saba ma hankali shikenan, ba za a aiki da shi ba. Mun gane ko? Akwai kuma su kuma wanda idan hadisi guda biyu suka ci karo da juna, to shikenan hadisan gaba ɗaya za a yi watsi da su, rikici ne, ba za a aiki da su ba. Mun gane ko? To wannan wanda suke buga dalili da wannan na cewa hadisai sun ci karo da juna, wannan hadisin suna buga dalili da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne a naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil muthla, manzo Allah yayi hani akan meke da suna kisan tsira, ma'ana a tsire mutum. Idan aka ce al muthla shine a kashe mutum ta hanyar cire mishi wani daga cikin gabobin sa, a hadisi sahihi manzo Allah ya hana irin wannan. Bayan wannan kuma ya zo a hadisi shi ma sahihi, har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idha qataltum fa ahsinu al qitla, idan za ku yi kashi to ku kyautata kashin ku, ma'ana ko mutum zaka kashe idan ya cancanci kisan, to kisan a wajen yin sa ka kyautata shi, ma'ana kai masa yanda ba zai tsananta ba. To shi kuma ga manzo Allah an ce a cikin wannan hadisin yayi kenan ya saba ma waccan magana, sai suka ce kenan hadisin bai inganta ba. Mun gane ko? To abinda zai walwali muna meke da suna wannan mas'alar shine magana ta wasu daga cikin malumai da suka tai akan cewa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sani min babil qisas. Mun gane ko? Min babil jaza'i bil mithli, manzon Allah yayi sani ta hanyar qisasi, ta hanyar ayi maka yanda kai, idan aka yi maka yanda kai ko a hankalce ba a zalunce ka ba. Kun san wa'annan mutanen, wannan mutunan yanda aka musu haka suka yi mishi. Kun gane? A cikin ruwaya da ta zo akan cewa wannan makiyayin suka soke masa idanu, ma'ana suka kwalkwale masa idanu, suka cire masa hannu guda kafa guda sannan kuma suka jefa shi a cikin rana kamar yanda suka yi musu to shine suka yi masa da aka kawo musu shine manzo Allah yayi mi yayi musu yanda suka yi mishi me Allah yake cewa wa ina aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi to kun ga kenan yayi daidai da mi yayi daidai da alqur'ani mai girma kuma har yanzu malaman suke cewa a wannan wurin an musu hukumta da suka hawo akan su ne na farko shine sun yi kisa mun gane ko sai aka kashe su na biyu shine sun yi ta'addanci nan ba sata bane suka yi ta'addanci suka yi me sakamakon ta'addanci me Allah yake cewa innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin aw yunfaw min al ard wanda ya san fassarar wannan ayar to kaman wannan hadisin yana fassara masa ayar ne an ta'adda aban kasa su sakamakon su shine mi ai musu kisan wulakanci dan saboda abigi gawa dan mai rai yaji tsoro to wannan shine sakamakon su kenan bayan wannan kuma sun yi ridda sun bar musulunci tunda sun zo sun musulunta ne kuma suka mi suka bar musuluncin hukuncin kuma wanda ya bar musulunci shine mi shine a kawar da shi dan kada ya zaman to fitina ga sauran mutane kamar yanda muka gani a baya bayan wannan kuma sun yi mi sun yi me yake da suna kisan almuthla ko shine sun cire masa kawa sun cire masa hannu guda to kinan an yi musu yanda suka yi ne kinan wannan shine tsantsar adalci kinan wannan hadisin bai saba ma hankali ba sannan kuma bai saba ma sauran hadisan da suka yi umunni da tausayi ba a wajen kisa a takaice dai abinda wannan hadisin yake karantar da mu yana karantar da mu hukuncin ƴan ta'adda ne su hukuncin ƴan ta'adda zan iya bada misalin su kawai misalin ƴan boko haram kawar misalin irin wannan masu zuwa suna kwace ma mutane zakka mun gane ko kawar misalin ƴan kidnapped ko duk suna cikin ƴan ta'adda su hukuncin su ba a yanke musu hannu bane a'a su hukuncin su kawai a kawo musu ne ai musu kisan gilla mun gane ko amma su ma hukuncin su yana da sauki shine idan ya kasance sun ba da kansu sun miƙa wuya sun yi saranda shine Allah yake cewa min qabli an taqdiru alaihim mun gane ko sai wanda suka tuba suka miƙa wuya kamin a samu iko akan su misalin in kidnapped suka zo suka miƙa wuya suka ce sun bari daga yau shikenan abinda musulunci ya karantar shine a karrama su a yahi musu amma idan ya kasance sai da aka kawo suka ce to mun bari mun tuba to a ƙarya kuke sai kun sheka lahira mun gane ko haka ake yi wannan kuma kun ga sai nuna mun da wata strategy ta musulunci wanda kuma hatta a strategy din duniya haka ake yi duk ta'addancin da dan adam yayi idan har yazo ya miƙa wuyansa ana masa sauki ko da wanda bussan musulunci bane to kun ga sun koyo wannan daga menene sun koyo sa ne daga musulunci wannan shine kenan insha Allah zamu zo a hadisi na gaba malike cewa an ubaydillah bin abdullah bin utba bin mas'ud an abi hurairata an karbo daga me yake da suna ubaydillah dan mas'ud dan utba dan mas'ud an abi hurairata daga abi huraira wa zaid ibn khalid al-juhani da zaid bin khalid dan kabilar juhani annahuma qala suduka biyun sunce inna rajulan min al-a'rabi lallai wani mutun daga cikin mutanen kauye ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama faqal yazo a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah an shurukallah ina hada ka da Allah illa qadaita bainana bi kitabillah faci kai muna hukunci da littafin Allah ina hada ka da Allah kai muna hukunci da littafin Allah kun ga wauta ta me yake da suna ta mutanen kauye mun gane ku ba mun ce dukkan su ba jayyid kenan wai manzo Allah ma yake cewa mi kai muna hukunci da littafin Allah kenan kamar yana tsammanin za a iya ai masa zalunci kenan ko faqala al-khasam al-akhar sai wanda ake rigimar da shi na da bankin yace ma'ana wanda ake rigimar da shi gudakin sai yace wa huwa afqahu minhu alhali shi yahi sa hankali ma'ana gudan yahi hankali yace na'am eh ya manzon Allah kai muna hukunci yace faqdi bainana bi kitabillah kai muna hukunci da littafin Allah kamar yanda ya faɗa wa adhan li sannan kuma kai mini izini akan in yi magana wannan shine ladabin idan aka zo a wajen shugaba ko kuma wajen alkali wajen hukunci mutum ba zai fara magana ba sai alkali yayi umunni da a fara magana mun gane ko tunda kai lokacin da ka kawo ƙara ba tare kuka zo ba kenan dama kamin ku zo alkali ya san abin da ya kawo ku to kenan lokacin da kuka zo alkali shi zai ce wane ya fara magana ko wane ya fara magana. Kenan shi yasa anan me yake da suna marawaitan hadisin suka ce shi wannan nabiyun ya hisa hankali dan saboda sai da ya nemi izini sannan yayi magana. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yace qul, fadi, ma'ana fadi abin da ke tare da kai. Fa qala, sai yace inna ibni kana asifan ala hada, lallai dana ya kasance ma'aikaci ne, asif shine ajir, ma'ana dan aiki ne ga wannan mutunan. Fazana bimra'atihi, sai yayi zina da matarsa. Wa inni ukhbirtu, kuma ni an bani labari, anna ala ibnir rajma, akan cewa dana jihwaki akansa, ma'ana hukuncin sa shine za a jehe sa har ya mutu. Faftadaitu minhu bi mi'ati shatin, sai na fanshe sa da me yake da suna akuya ko kuma tumkiya ko rago ko bunsuru guda 100, wa walidatin, da kuma baiwa guda. Mun gane ko? Fasaltu ahlal ilmi, daga baya sai na tambayi ma abuta ilimi. Fa akhbaruni, sai suka bani labari, annama ala ibni jaldu mi'atin, akan cewa abun da ke akan dana shine a masa bulala guda 100, wa taghribu amin, da kuma a kauratar da shi daga inda yake, ma'ana a yi masa kaso na shekara guda. Wa anna alam ra'ati hadar rajma, kuma akan cewa akwai akan wannan matar wannan mutunan jihwa, ma'ana za a jehita. Masa ana ganewa da kyau ba. Yace ya manzon Allah, na kasance dana ma'aikacin wannan mutunan ne, yana masa aiki, sai suka yi zina da shi da matarsa. To a ƙauye ne muke, hukumci ilimi bai yalwata ba, sai malumman ƙauye wasu suka ce ai hukuncin ɗanka shi ne za a jehe shi, amma kana iya kafanshe sa. Kun ga jahilci ko? Wannan shi ne hukuncin, shi ne a jehe sa amma kana iya kafanshe sa in kana so, kamar su suka hukumta hukuncin. To shi ne ya ce sai ya kafanshi ɗan shi da akuya ko tumkiya guda 100 da kuma baiwa guda. To daga baya kuma sai ya ƙara tambayar wasu masu ilimi, sai suka ce ai abin da ke akan ɗanka shi ne bulalar 100 ne za a masa da kaso na shekara guda. To shi ne sai mi sai ya kawo ƙara a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan saboda ami a mayar masa da dabbobinsa in ya so ɗan shi a bulale sa, mai yiwuwa wannan dabbobin za su masa amfani. Mun gane ko? Wannan shi ne kenan. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadi, na rantsi da wanda rayuwata take a hannunsa, la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah, zan yi hukunci a tsakaninku da littafin Allah. Alwalidatu walghanamu, ita dai baiwa da kuma wannan dabbobin, raddun alayka, za a mayar maka da su. Wa ala ibnika jaldu mi'atin, sannan akwai akan ɗanka bulala guda 100, wa taghribu amin, da kuma ƙauratarwa ta shekara guda, ma'ana a ƙauratar da shi daga garin zuwa wani gari sai yayi shekara guda, za a iya cewa kaso. Waqdu ya unais, kenan yanzu an faɗi hukuncin yaro ko? Yanzu shine nan za a ga hukuncin matar mutunan. Shine sai manzo Allah ya ce waqdu ya unais, kaje kai sabko ya kai unais li rajulin min aslam. Manzo Allah ya faɗi wannan kalimar ne, wannan maganar ne ga wani mutun daga cikin ƴan kabilar aslam. Mun gane ko? Yace waqdu ya unais, kai sabko ya kai unais ila imra'ati hadha, izuwa ga matar wannan. Fa in arafat, fa in i'tarafat, idan ta yadda, ma'ana ta tabbatar da cewa abinda aka zarginta da shi tayi, farjumha, to ka jehita, ma'ana shine mi shine hukuncinta. Fa gada alaiha, sai yayi sabko akan ta. Fa atarafat, sai ta tabbatar da cewa abinda ake zarginta tayi. Fa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yayi umunni da ita. Farujimat, sai aka jehita. Al'asif, abinda ake ce ma al'asif shine al'ajir, mun gane ko? Shine dan aiki. Wannan hadisin yana muna bayani ne akan hukuncin zina, ma'ana haddi na zina. Haddi na zina kala biyu ne, haddi na wanda ya taba aure ko kuma yana da aure, da haddi na wanda bai taba aure ba. Haddi na wanda bai taba aure ba shine za a masa mi bulala guda 100, sannan kuma za a masa mi, za a sa sakaso, ma'ana za a kore sa daga garin sai yayi shekara nawa, sai yayi shekara guda. Wannan shine haddin saurayi ko kuma budurwa wadda ta yi zina. Sai haddin wanda ya taba aure ko kuma mai aure, shi kuma shine mi, shine za a jehe sa har sai ya mutu. Malumai suka ce hikimar da yasa shi wancan saurayi tuzuru aka tausaya masa, dan saboda shi bai taba dandanawa ba, tana iya yi wakar banesa ne kaisa yayi wannan, shi yasa aka sauƙaƙa masa. Kenan yanzu in yaji zahi tunda ya dandana da ya ga kwamkin ko, to shikenan bai wa ganin kwamni ya gansa, to ya ga kwamkin kenan, ba zai ƙara yi ba. Shi kuma wannan kenan wuce gona da iri ne ya kaisa, ka dandana to dan me yasa zaka komawa, ka dandana halali ka dan me yasa zaka koma zuwa ga haram, to sai aka ce to shi wannan ta'addanci ne, to kenan shi za a mi, za a aika sa lahira, shi kuma wannan za a ladabtar da shi dan saboda gobe kada ya sake. Wannan shine hikimar, an gane da kyau ko? To yana da kyau anan mu tattauna wani lokaci ne hukuncin jihwa yake tabbata ga wanda ake zargi da zina. Malamai suke cewa hukunci na zargin zina na haddi yana tabbatuwa ne ta hanyoyi guda biyu, mun gane ko? Imma bil iqrari aw bil ishhad, imma ya kasance ta hanyar shi wanda yayi zinar ya tabbatar da yayi zina, ko kuma a kawo shaidu wanda suka ga yayi zinakin. Shaidu guda nawa? Shaidu guda hudu. Wannan sune hanyoyi guda biyu kawai da ake mi da ake tabbatar da zina. Kenan da a ce babu wanda ya ga kayi zina, sai daga baya ka zo kai istighfari ka tuba, Allah zai gafarta maka. Amma idan ka zo ka kawo kanka ce nayi, kenan kayi iqrar, ka tabbatar da kayi, to a wannan lokacin za a maka mi? Za a maka hukunci. Bari mu zo hadisin da yake anan na gaba, yana da alaka da shi, sai mu yi bayani mai fadi akan wannan. A takaice dai wannan hadisin yana muna bayanin hukuncin zina da nau'ukansa guda biyu. Hadisi na gaba, an Ubaydillah bin Utba, an karbo daga Ubaydillah dan Utba bin Mas'ud dan Mas'ud, an Abi Hurairata, daga Abi Huraira, wa Zaid ibn Khalid al-Juhani, da Zaid ibn Khalid al-Juhani, qala, suka ce su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, an tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa, anil amati, dangane da baiwa, idha zanat, idan tayi zina, wa lam tuhsan al-hali, bata yi aure ba, ba a katanganke ta ba, da an ce wa lam tuhsan al-muhsana ko al-muhsin, duka yana nufin ma'ana masu aure. Qala, yace in zanat fajliduha, idan baiwa tayi zina ku bulale ta, thumma in zanat fajliduha, sannan idan ta kara yi ku bulale ta, thumma in zanat fajliduha, sannan idan ta kara yi ku bulale ta, thumma bi'uha, idan ta kara yi to ku saida ta, walau bi dhafirin, ko da da yagiya ne, mun gane ko? Bata da alkhairi. Qala ibn shihab yake cewa wala adri, ban sani ba, a ba'da thalithati aw ar-rabi'a, shin bayan tayi na uku ne ko na hudu ne za a sayar da ita. Wadhafir, abinda ake cewa ad-dhafir, al-habl, shine yagiya. Nan ma'ana me yake da suna? Ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne tambayi manzon Allah dangane da hukuncin baiwa idan tayi zina. Shine manzon Allah yace idan baiwa tayi zina, karo na harko a yi mata bulala, ma'ana mai gidanta zai mata bulala. Karo na biyu a yi mata bulala. Karo na uku idan tayi, a yi bulale ta, sannan a sayar da ita dan bata da alkhairi, ko da ko a ce da yagiya ne, mun gane ko? Anan manzon Allah yana nuna cewa bata da alkhairi kenan a rabu da ita, ko da ma a ce a baka yagiya ne ka saida ta, ma'ana iyakar mi? Iyakar wulakanci. Wannan hadisi yana nuna bayani akan haddin baiwa ne. Haddin baiwa shi rabin haddin ɗani. Idan baiwa ta yi zina, za a yi mata hukunci na bulala guda 100, bulala guda 50 idan ba ta yi aure ba. Amma idan ɗani shi kuma za a yi masa mi? Bulala 100 ko? Kenan su haddin su rabi ne. Wancan guda 100, su kuma wannan guda nawa? Guda 50. Kuma su bayu idan suka yi zina, wanda za su tsayar musu da hukunci su ne masu gidansu. Amma shi kuma da idan yayi zina, babu wanda yake da hukuncin ya tsayar masa da haddi sai shugaba ko alkali. Dan haka danka yayi zina, baka da izinin ka sashi a cikin daki ka bulale sa, a'a, za a kai kara ne, za a kai me yake da suna shari'a ne a gaban alkali, yayi bincike a tabbatar, sannan alkali ya zartar da hukuncin, mun gane ko? Domin idan kai aka ce za ka yi, takan iyawa kamin ka cika na 100 tausai ya kama ka, ka kyale shi. Idan kuma kai haka nan, to kuma ka saba ma Allah madaukakin sarki a cikin abun da yayi umurni, kana ganin kamar ka hai Allah tausan shi. Allah da ya halice sai ya ce ai masa bulala 100, lokacin da kaje taushin sai kaman ka ce ya Allah ka tsananta, mun gane ko? To shi yasa sai aka ce kai uba ba kai zaka yi ba, zaka bar alkali ne yayi, an gane da kyau ko? Wannan shine kenan abun da wannan hadisin yake muna bayani. Sai hadisi na gaba, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga Abi Huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare sa annahu qala lallai shi yace ata rajulun minal muslimin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutun daga cikin musulmai yazo a wajen manzon Allah wa huwa fil masjidi yana a masallaci fanadahu sai ya kira sa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni zanaitu ni nayi zina fa a'rada anhu sai manzon Allah ya kawar da kai daga gare sa fatanaha tilqa wajhihi sai ya juya a inda manzon Allah ya juya husgar sa fa qala lahu sai ya ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni zanaitu ni nayi zina fa a'rada anhu sai manzon Allah ya kawar da kai daga gare sa hatta sanna zalika alaihi arba'a marrat har sai da ya maimaita shine sanna har sai da ya maimaita wannan akan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau hudu falamma shahida ala nafsihi arba'a shahadat a lokacin da ya makansa shaida shaidu guda hudu da'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira sa fa qala sai ya ce abika jununun hauka ke gare ka kai ma haukaci ne qala la yace a'a qala sai ya ce fa hal uhsinta to har ka taba yin aure ko kuma kana da aure qala na'am yace eh fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idhhabu bihi kuje da shi farjumuhu kuje hisa zamu yi wannan hadisin dukan su guda ne sai mu yi bayani mai fadi a ciki qala ibn shihab yake cewa fa akhbarani abu salama sai abu salama ya bani labari bin abdurrahman dan abdurrahman annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqul akan cewa ya ji jabir bin abdullah yana cewa kuntu fi man rajamahu na kasance daga cikin wanda suka je hisa farajamnahu bil musalla sai muka je hisa a wajen idi falamma azlaqathu al hijara a lokacin da zahin dutsi ya kai masa lokacin da zahin duwatsu ya kai masa haraba sai ya walwala da gudu fa adraknahu bil harra sai muka iske sa a harra an tuna wannan harra kin ko wajen gashin nama ko wannan shine yace farajamnahu sai muka je hisa yace ar-rajulu wannan mutunan huwa ma'iz ibn malik shine ma'iz bin malik wa rawa qissatahu jabir ibn samura ya rawaito kissar sa wa abdullah ibn abbas da abdullah dan abbas wa abu sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri wa burayda da burayda wannan kenan sune malaman da suka rawaito wannan kissar ta shahara sosai a marawaita hadisi wannan hadisin yana bayani ne a wataran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne a cikin masallaci kamar da riwayoyi suka nuna sai wani mutun yazo shine Ma'iz bin Malik sunan sahabi ne Ma'iz bin Malik mun gane ko to kun samu wani karin suna Ma'iz bin Malik wanda ya samu da ya sa masa Ma'iz kun san me ake cewa Ma'iz idan ce akuya ko ba akuya ba rago ko tumkiya mun gane ku su ake cewa Ma'iz to in ka same shi kai ba dan sunan ba za ka sa dan me dan mai sunan kuma kada ka ce yayi zina ka ce ba za ka sa madan ka manzo Allah ya tsarkake shi a ƙarshen hadisin mun gane ko shine manzo Allah ya ce wannan yayi tuban da da a ce a raba shi ga mutanen Madina da ya ishe su gaba da su shiga aljanna da a nuna muku wai in an tsaya da ma mutun haddi ba ana nuhin shikenan wulakantacce bane an wulakantar da shi kenan shi haddi wata rahama ce daga Allah madaukakin sarki mun gane ko wannan shine kenan bar mu ci gaba kenan da yazo isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah nayi zina sai manzo Allah ya kawar da kai ya je yi kaman bai shi ba ya juya a gaban manzo Allah yace ya manzo Allah nayi zina har sai da ya so hudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kai mahaukaci ne me yake nuhi da wannan tunda na kyale ka ai kamata yake tahiyar ka mun gane ko amma manzo Allah bai ce mishi haka ne ba amma abin da riwaya take nunawa kenan ko kuma tana nuna yana ɗaya daga cikin hukumci yana ɗaya daga cikin sharuɗan wanda za a tsaida ma haddi ya kasance yana da hankali za mu zo a gaba mu san da cewa ba kowa bane in yayi zina za a tsayar mishi da haddi akwai wanda ko sun yi ba a tsayar musu da haddi sai dai ka kalle su ka tije baki mun gane ko ba yanda za ka musu to za mu zo mu ga su wane ne wayannan mun gane ko to wannan shine kenan manzo Allah ya ce masa kai mahaukaci ne sai ya ce a'a lahiya ta lau sai da ma manzo Allah ya kirawo danginsa yace wannan dan uwan naku wai lahiya yake suka ce a lahiyar shi lau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa mai yuwa ba zina kai ba mai yuwa tabinta ne kai yace a ya manzo Allah zina nayi sai ce maiwa rungumar ta ne kai, maiwa sumban ta ne kai. Yace ya manzon Allah, nayi da ita yanda ake turmi da tabariya, ko kuma yanda taddawa take da alkalami, ko lokacin da ake rubutu za a sa alkalami a cikin mi, a cikin taddawa. Ma'ana kinaya akan mi, akan dai karshen kalkashin karshen al'amari ne akai. Sai manzon Allah yami ya tabbatar masa da wannan hukunci. Ya fara tambayar sa, kai mai aure ne kinan kai alkali, da an kawo maka mutum an ce ya zina, ba kai tsaye ba zaka sa a jehe sako a masa bulala, a sai ka tambayi sa yayi aure ko ya taba aure. Manzo Allah ya tambayi sai ce yana da aure. Sai manzo Allah ya ce to a jehe sa, wannan shine hukuncin sa. Mun gane ko, shine da aka zo ana masa wannan jihwar, sai duwatsu suka kai masa, ma'ana ciwo ya kai masa, sai ya ruga. Da ya ruga shine sai suka bisa har sai da suka isko sa a meke da suna a wannan kasar da muka bada labari mai zahi, yana zuwa ya fadi a wannan wurin, azaba akan azaba, ga zahin wannan kasar sannan kuma ga zahin duwatsu. Mun gane ko, haka suka kashe sa, aka turbude sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah. Mun gane ko, to meke da suna ya zo a wata riwaya, lokacin da suka ba manzon Allah labari akan cewa da suna bugun sa ya ruga suka bisa, sai manzon Allah ya ce dan me yasa buku kyale sa ba. Manzon Allah ya ji haushin, dan me yasa buku kyale sa ba. Mun gane ko, dan wai a nuna mun da cewa wai musulunci ba wai cutarwar bace yake so. Mun gane ko, ba wai kashewar bace yake so, a'a, dan dai a bada tsoro ne. Mun gane ko, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu. Manzon Allah ya masa sallah, aka karrama sa. Yana daga cikin me yake da suna riwaya ta nuna cewa da manzo Allah ya zo zai masa sallah, ina tsammanin Umar ne a mafirin jayin zato, yace ya manzo Allah a tusalli alaihi wa kad zana, zaka yi masa sallah alhali yayi zina. Shine sai manzo Allah ya faɗi wannan maganar da ya faɗi, in ma ba akan sa bane ta faru, to duka shi ma tana hawa akan sa, domin idan aka ma mutum haddi ba wai an ko wulakantar da shi bane, bai kamata ya zamanto abun faɗe ba ga mutane. Shine har manzo Allah ya ƙara cewa shin kana ganin akwai wani mutum mai daraja wanda kamar wanda ya kawo kansa zuwa ga Allah madaukakin sarki? Ku ji, ba asirin sa ya tonu ba, ba kama sa aka yi ba, ba ƙaran sa aka kawo ba, shi ya kawo kansa. Manzo Allah ya ce kana ganin akwai wanda yahi kamar wanda zai kawo kansa zuwa ga Allah madaukakin sarki? Duka yana nuna falalar wannan mutumin, kenan mu darajanta sa, mu samu wanda zai sama dan sa sunan wannan sahabin. Mun gane ko, wannan shine kenan. Wannan hadisin yana nuna muna ɗaya daga cikin sharuɗa na wanda za a ma meke da suna haddi. Kamar yadda muka faɗi, ba kowa ba ne in haddi ya kama sa za a masa haddi. Mun gane ko, malaman fiqihu suke cewa haddi yana da sharuɗa, wanda baya haddi ba zai hawa akan mutum ba sai sharuɗan sun cika akan sa. To menene wannan sharuɗan? Sharaɗi na harko shine at-taklif, an yakuna mukallafan, ya kasance wanda za a tsayar ma da haddin mukallafi ne. Idan aka ce mukallafi ne, ana nuhi yana da hankali kuma sannan ya balaga. Mun gane ko, to kina anan kishiyarsa mahaukaci idan yayi zina za a jehe sa? Ba za a jehe shi ba, sai yasa a can manzo Allah ya tambaya kai mahaukaci ne? Da mahaukaci ne sai a ce tahiyarka, baka da komai. Sai yasa nace maka in mahaukaci ne wannan, sai dai kai mi, sai dai ka ci zalaba ko, dan ba yanda ka iya da shi. Wannan shine kenan mahaukaci. Na biyu shine daga cikin at-taklif shine ya balaga, kenan yaro karami idan yayi zina ba za a mi ba, ba za a masa kunyi ba, sai dai a dan ba sa kashi a bashi tsoro. Mun gane ku, wannan shi ake cewa at-ta'zir, shi ma babi ne mai zaman kansa a cikin babin fiqhu. Mun gane ko, ba a hukunta idan mutun yake kaza ba za a masa kaza, amma dai sai aka bar kofa a bude ga malumai, ko kuma ga meke da suna ga shugabanni su yi ijtihadi akan wannan. Yaro kenan shi ana iya mi a bashi kashi, ko kuma a yi masa wani dan hukunci wanda dai bai kai wancan hukuncin ba da aka hukunta ga mai hankali. Kenan shine sharadi na harko na wanda za a ma hukunci at-taklif ko. Sharadi na biyu shine al-ikhtiyar, ya kasance ya zabi yayi abun, ma'ana ya kasance ba tilasta sa aka yi ba. Dama ka'ida ce a wajen malaman fiqhu suke cewa la yu'athiru fi'lul manhiyyi anhu illa bi dhikrin wa ilmin wa irada, duk abinda Allah ya hana kai idan ka yi sa ba za ka samu zunubi ba, sai in ka yi sa da gangan, ko kuma cikin zabi, ko kuma ya kasance ka yi sa a cikin ilimi, ma'ana idan cikin jahilci kai, ko kuma tilasta ka ne aka yi, baka da laihin wannan. An gane da kyau ko? kenan sharadi na biyu shine al-ikhtiyar ya kasance ba tilasta sa akai ba to sai dai nan huwa akwai matsala mun gane ko matsalar inda take shine a bangaren kisa ana iya tilasta musun akan sai ya kashe wani wannan magana mafi inganci shine baya halatta a tilasta ka kashe wani dan saboda anan abu guda biyu ne suka faru shine dole sai wani ya tafi daga cikin ku ko to mi ammi musulunci ya umurce mu wa yuthiruna ala anfusihim ko kahihi ta kanka kada kahihi ta kanka kina a wannan lokacin sai ka ki kashe wanda aka umurce ka da kashe sai dai kai a kashe ka to a wajen zina shi ma ina ganin ku anya ana iya ci da mutun dole sai yayi zina to Allahu a'lam amma muna da labarin wani babban malami daga cikin maluman turai ina tsammanin tarik ramadan ne ko wanne ne daga cikin su akan ina daga cikin azabar da aka masa idan aka da aka kawo sa a gidan ka so sai da aka kawo masa mata zindir shi ma a zindir a sa sa a cikin daki guda akan yemi akan da yayi zina da su mun gane ko akan yayi zina da su akwai wanda in aka sata za ta huto da hawaye akwai wanda in aka sata za ta huto da tsoki dan me yasa dan abun ya ki tashi balle ayi ita kuma wacce wanda ta hito da kuka an mata wa'azi ne ta ji wa'azi ta ji tsoron Allah ta huto mun gane ko wannan shine kenan wannan daga cikin malumai an samu wanda aka ma wannan to shine ni nake tsammani anya ko ana iya tilasta mutum Allahu a'lam to amma dai idan aka tilasta mutum in ma yana iya wa a tilasta mutum to ba za a tsayar masa da hukunci ba mun gane ko tana iya yiwa ta hanyar a sa masa magani wanda hankalinsa zai huta har yayi mun gane ko to wannan kenan ana kai aka iya a ce an tilasta sa sharadi na uku shine al-ilm ya kasance ya san da cewa wannan abun haramun ne idan ya kasance bai san da cewa zina haramun bace yazo yayi zina ba za a masa haddi ba wannan ko tana iya yiwa ko ga sabin musulunta kinan idan sabin musulunta misali bai san da cewa zina haramun bace yayi ba za a tsayar masa da hukunci ba domin bai cika mi ba bai cika sharadi ba an gane da kyau wannan kin sune sharuda na mi sharuda na me yake da suna wanda za a ma haddi na farko muka ce mi azanu muna su at-taklif yashmalu al-bulugha wa madha al-bulugh wa madha ya kumshi balaga da mi da al-aqal ko da hankali sharadi na biyu shine mi al-ikhtiyar alla yakuna mukrahan kada ya kasance tilasta sani akai sharadi na uku shine al-ilm ya kasance yana da ilimin cewa haramun ne to amma wannan ilimin kala biyu ne mun gane ko akwai ilimi na sanin abun haramun ne amma ka jahilci hukuncin da ake ma mutum in yayi mun gane ko misali wannan ya san zina haramun ce amma bai san da cewa ba in mutum yayi zina za a jehe sani ko kuma za a mai bulala mun gane ko to wannan uzuri ne ku bani amsa ya san haramun ne zina amma bai san hukuncin da ake ma mutum ba mun gane ko ba uzuri bane jayyid to haka nan ne kamar yadda ka fadi me yake da suna ba uzuri bane ka'ida ce a wajen malaman fiqh suke cewa man alima tahrima shay'in wa jahila ma yatarattabu alayhi lam yufidhu dhalika duk wanda ya san cewa abu kaza haramun ne amma sai dai bai san idan mutun ya aikata saba ga abun da zai masa to wannan ba zai amfane sa ba in yayi za a masa hukunci bai san da cewa ba in ya sha giya bulala yasa za a yi amma dai ya san da cewa shan giyan haramun ne to idan ya sha giya aka zo za a mai bulala yace ai ni jiya na tuba naji dai an ce haramun ne amma ban san me za a mutum ba sai a ce to wannan ilimin can ya amfane ka a lahira mun gane ko wannan jahilcin ya amfane ka a lahira amma sai an maka hukunci amma da yace a ni ban san da cewa haramun bane amma a wannan lokacin ba za a mi ba za a tsayar masa da hukunci ba an gane da kyau ko wannan shine kenan abinda wannan hadisin yake karantar da mu yanzu sai mu zo ga bayanin wa inni hadduka ni a musulunci a musulunci haddi abubuwa guri zunubi laihi guda shidda ne ake yi ma haddi mun gane ko na farko shine azzina zina menene hukuncin ta ya danganta daga mi da wanda yayi zinar ko ina so in na fadi laihi a samu wanda zai gaya mana me haddin sa dan mu san kai mu tashi kowa ya san hukunci in yayi kaza ga hukuncin sa zina wanda yayi ta shiye mun yi karatun sa kenan ba sai an gaya sa ba kowa ya sani imma bulala ko jihwa ko to sai mu zo haddi na biyu shine al-qadhf shine mi shine ka kazahi, kai ma mutun kazahin zina, mun gane ko? To shi me hukuncin sa? A wanda ya sani daga hannu. Aha, me hukuncin sa? Latizo, aha, gulala 80. Jazakumullahu khairan. Mun yi bayanin sa a gaba. Haddi na biyu shine shan giya. Ta nan ne rigima take. Shi me hukuncin sa? Me haddin sa? Wanda ya sha giya me haddin sa a musulunci? Aha, kuna da gaskiya, yana da kyau a ce kun yi shiru. Wannan yana nuna kuna karatu, mun gane ko? Jayyid. Idan muka zo a wurinsa za mu gani akwai sabani mai faɗi tsakanin dangane da hukuncin shan giya, amma da ƙarshe dai malamai sun yi ijma'i akan cewa wanda ya sha giya shi ma za a yi masa hukunci guda nawa ne? Guda 80. Mun gane ko? Za mu zo babin insha Allah, za mu yi bayani mai faɗi don me yasa malamai suka sa bulala 80. Haddi na gaba shi ne swaka. Shi mai hukuncinsa a kai tsaye yanke hannu ko? Wannan kowa ya san wannan. Shi ma za mu zo kahin a yanke mamutun hannu, akwai shi ya cika sharuɗa, kuma ba kowace irin swata ba ce ake yanke mamutun hannu. Za mu ga wannan sati mai zuwa insha Allah. Na gaba shi ne almuharaba, ta'addanci. Hukuncinsa menene? Wa zai gaya mana wannan? ‘Yan ta'adda. Aha, me hukuncinsu? Abubakar. Kisan gilla. In ka ce haka nan ya isa. Kisan gilla, mun gane ko? Su dai a dai shi kasu lahira duk yanda ta kasance, mun gane ko? Imma a zo a sa musu fazon ne, ko kuma a hesa musu magani daga can saman jirgi, duk su mutu kamar da ake hesa ma fara, su dai mutu, mun gane ko? Wannan shine kenan. To inda akwai irin wannan maganin da mun huta da yan Boko Haram, mun gane ko? To haddi na ƙarshe shine ar-ridda. Ridda me hukuncinta? Ita ma kisa, mun gane ko? Wannan ita kisa za a yi sa, kisa ne mai sauki za a yi, imma a sa bula, imma a sa yuka a yanke sa, ko kuma mi, ko kuma abin dige sa da bulala, ko kuma a makure sa, amma makurewa wadda ta kai tsaye, ba wadda sai ya ji ma yana shan wahala ba. Domin mun gani akan cewa manzo Allah yake wa idza qataltum fa ahsinil qatla, wannan yake nuna mana tausayi na musulunci. Wai hatta kisa idan zaka yi an ce kai mi, ka kyautata ka tausaya a wajen kisan. Ina tsammani lokaci yayi ko? Jayyid. Inda muka samu daidai, Allah ya bamu lada, kuskure Allah ya nuna mu, Allah ya gafarta muna. Sati mai zuwa kenan za mu zo a wajen sata, mu san adadin menene idan mutun yayi sata za a yanke masa hannu. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.